yake daukar nan zuwa tare da babban malamin mu a Sheikh Malam Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba, akwai lambobin waya kala biyu. Kala ta farko 08078528228, 08078528228, wacce da ita ce ake turo da sakonnin tambayoyi a rubuce. Sai kuma wacce idan an zo bude layi wanda za a kira kai tsaye 07038528528, 07038528528. Da fatan za a dinga rufe akwatunan rediyon da ake sauraro kafin a kira, kuma a dinga rubutowa suna da cikakken adreshi. Kamar yadda muka saba, za mu ba malam lokaci domin gabatar da mukaddama kafin mu kai ga fara karanto tambayoyin karamin kalla.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إن أنت حديثي منزو عليه الصلاة والسلام ينتي وعلى أمة الساء تناكهوا وتناسلوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yake ce ma al'umma su ku dunga auratayya kuma kuna haihuwa domin zan yi alfahari da yawan kuraren tashin alkiyama a wajen sauran annabawa, domin babu wani annabi da zai zo da al'umma mai yawa kamar al'umma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. To mun sani cewa manzo Ali salam zai alfahari ne da mutane na kirki, mutane masu tarbiyya, mutane masu nagarta, mutane masu addini, mutane masu sanin ya kamata. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ba wai zai yi alfahari da yuyan mutane ɗan yuyuyu marasa tarbiyya wanda ba addini ne a gaban su ba. Kasancewar addinin musulunci yana so ya tsabtace hanya ta samuwar dan adam, Allah sai ya shar'anta aure tsakanin jinsin maza da jinsi na mata, wanda zamu ga babu waɗansu daga cikin halittun Allah wanda muka sani wanda suke ban ƙasar nan wanda za ga cewa an shar'anta musu wannan. Ko wace dabba a iya cewa ga uwarta, amma a ce ga ubanta ta kamaimai, zai yi wahala saboda yadda rayuwarsu da saba ma rayuwar ta 'yan adam. To daga cikin hanyoyi wanda manzo Ali sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana na tsabtace wannan mu'amala ta auratayya, sai ya nuna wa maza ga irin matan da ya kamata su aura, kuma sai ya nuna wa su ma mata ga irin mazan da ya kamata su aura. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana auren mace saboda ɗayan abubuwa guda hudu. Ma'ana manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yana nuna al'ada ta dan adam yakan so ya auri mace saboda ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa. Ba abin mamaki bane wata ta hada biyu ko uku ko ma hudun. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana auren mace saboda addinin ta, ana auren ta saboda nasabarta, ma'ana asalin darajar gidansu, ko kuma saboda kyawunta, ko kuma saboda ainihin dukiyar ta. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa to amma fadfar bi dhati din taribat yadaka, wato kai kokari ka rabauta da mabucin addini. Ma'ana manzo Ali sallallahu alaihi wasallam yana nuna duk waɗannan abubuwan sauran ukun ya kamata su zama ƴan rakiya ga addini. Idan aka samu addini to an samu uwar kuɗi, duk sauran abin da zai biyo baya sai ya zama shine riba. To sannan su kuma waliyai wanda za su ba da aure. Manzo Ali sallallahu alaihi wasallam sai ke ta'iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, idan wanda kuka gamsu, kuka amince, kuka lamunce da ɗabi'arsa da addininsa, to ku ba shi aure. Wannan yana nuna mana cewa shi duk lokacin da ake so a samu usra, ma'ana a samu zuriya, a samu ƴaƴa na ƙwarai masu mutunci masu addini, to dole sai an sami ɓangaren uwa da ɓangaren uba su zamo na kirki, su zamo cewa su ma masarbiya ne, saboda raba suna cewa faqiru shay'i la yu'tihi, duk wanda ba shi da abu ba zai iya bayar da wannan abun ba. To kamar yanda muka sani, samun al'umma ta ƙwarai mai tarbiyya mai sanin ya kamata, ko da babu lada ta lahira, misali to amma za a samu kyakkyawan zamantakewa za a samu tsare mutuncin juna za a samu gaskiya za a samu amana za a samu cika alƙawari to daga cikin abin da magabata suke faɗa cewa duk auren da ake so a samu albarka a wajen sa a samu zuriya ta ƙware to a bi waɗannan matakan na farko ya zamo shi din da za a haifa an zaba masa uwa ta gari mai addini domin galibi zamu samu cewa ƴaƴa sun fi tafirantuwa da dabi'un iyayensu mata mafi yawan masu gidaje zaka samu ba zama suke a gida suna ganin tarbiyyar iyayensu ba sai lokuta takaitattu wanda mafi yawan zaman da yafi kasancewa tare da uwarsa wasannan su ma kamar yadda muka ambata waliyai waɗanda suke za su bada aure su ma su zaba mai yarsu mutum wanda yake mai addini mai kuma dabi'u na ƙware to daga cikin abin da yake sa a samu albarka ta ko menene a rayuwa koda an bi waɗannan matakan wanda musulunci ya tsara to kuma ya zamo akwai godiyar Allah da bin dokokin Allah wajen gabatar da wannan to zamu ga cewa yanzu idan muka kalli waɗansu zaka samu sun kula da waɗannan sharuɗa da wannan nasihohi ko shawarwari na manzo alaihi salam sun yi kokari sun ga cewa lalle babu shakka sun bai mai addini gurgudan iko sannan shi ma wanda zai nema dan ya nemi addini gurgudan iko to wannan gaskiya su ne nadir yanzu ba su bane wanda suke anifin masu yawa gaskiya su ne wanda suke kadan wanda za a dubi janibi na addini da janibin tarbiyya to zaka ga cewa daga cikin musibu wanda al'ummar mu ta fada a ciki yanzu shine abubuwan da suke faruwa dab da daurin aure da kuma bayan daurin aure daga cikin waɗannan musibu wanda kuma sa daga cikin abin da suke haifar da rashin samun zuriya ta ƙware abin da suke kira free wedding ma'ana wato abubuwa wanda bai dace a ce koda al'umma wacce take mai mutunci ba musulma ba a samu tana wannan ballantana musulma kaga mutum musulmi dan musulmi jikan musulmi gida wanda yake nazar taku amma zaka samu cewa su wannan set din ma'ana wannan generation na wayannan matasa bangaren mazan da matan sun aje dabi'a ta kunya dabi'a ta sanin ya kamata dabi'a ta wato kada a ganni ina abin da ba daidai ba abin da kace zaga irin hotuntuka da ake yanzu hotuna na rashin mutunci na rashin daidai matan nan ko yarinyar nan ba riga an daura musu aure ba asali ko kuma kace iya abin da za a faɗa cewa Allah mun ce masa ta tsaye da shi a matsayin miji amma ya sani inda zai mutu a lokacin ba ta da gadan sa sannan ita ma da za ta mutu baya da ganta ma'ana ba ta zama matarsa ba amma wannan ba zai hana su suke bantu ya zama sun zo ko in yana da abun hawa ya dauke ta abun hawa a ji inda aka ga dama a lokacin da aka ga dama a abin da aka ga dama Allah shi ya san me ake yi sannan a zo a yi hotuna wanda suke na rashin mutunci kiljinta a waje kaga wata irin kusatar juna wasu ma kace sun rungumi juna kai ka ce ainihin ta zama matarsa ta halaliya wanda wannan haramun ne haramun ne haramun ne kuma na tabbata wannan rashin mutuncin da ake wa shari'a yana daga cikin sabubban da ba lalle bane ba Allah ya bada zuriya ta ƙware mai mutunci domin kama ya kuni murabbi ya kuni murabba duk yanda mai rono ya kasance abin reno shi ma haka zai kasancewa sannan daga baya za ga idan aka daura auren nan abin da zai baka takeici mu da Allah ba mu addini addini wanda yake naji da fada addinin musulunci addinin da sai dai akwai kwaye shi ba zai kwaye kwaye wani abu ba zamu ga daga cikin izzar addinin musulunci koda ya dace da wani addini wanda ba musulunci ba ta wata fuska to musulunci sai ya bambanta kansa da wancan addini ya nuna cewa shi dinnan cikin gashin kansa yake misali manzo alaihi salatu wasalam lokacin da ya azumci wunin ashura ya azumce shi lokutan da Allah ya bashi dama ya azumta shi da sahabbansa kuma sai ya ga cewa yahudawa suna yin wannan azumi kenan shi da su sun yi daidai a wajen azumtan wunin ashura manzo alaihi salam yake cewa idan Allah ya raya ni shekara mai zuwa zan azumci 9 ga wata domin ya zama na saba mai yahudawa manzo alaihi salam duk wata kamanceceniya ta wani wanda yake da wani baragurbin addini manzo Allah baya so ya kama da wannan kuma bai so sahabbansa su kama da wannan to amma abinda zai so sa maka rai kaga cewa ƴaƴanmu ba su da lizzami sai an daura aure ƴaƴan musulmi musulmi gaba da baya amma za ka irin sheke aya da ake irin party da ake na farko a zo a samu wani gida na party kaga an hadu maza da mata irin yanda masu wancan bar gurbin addinin suke yi kaga idan an yi aure dama aure irin nasu wanda kawai suka gada iyaye da kakanni dama ba addini gare su ba za a zo a yi taro a shigo wannan mata da wannan ango suna takawa dai daya kirjinta a bude wayanta a bude an sa wa yansu kaya sharashara sai ga cewa sun jero ita da angon wannan ya tabbata duk mutumin da ya san shekaru akalla kace 10 zuwa 20 da suka wuce ba san al'umma ta musulmi kai ta arewacin Najeriya da irin wannan al'ada ba sai zama mun aro wannan mummunar al'ada na farko dai za a zo a bada wayannan kudi wani kaje an bada 100 wani ma 100 da 200 kalla kila wasu awanni ne bai wuce awa 3 4 5 an tashi je kama kace wuni gabaki daya a zo a kashe wayannan kudin sannan kuma a zo a yi takudi ne ne a tsakanin maza da mata sannan kuma kaga cewa da angon da amaryar wallahi yadda ka san masu wancan bar gurbin addinin suna yi ta saka kaya na rashin mutunci shi ma yi haka zo su zauna kan kujeru ana daukar hoton su ga ƴan matan amarya ga samari wanda suke yi nufin abokan ango wannan tabbatar da cewa irin wannan abubuwa da suke bayyanawa na ainihin muhasin na jikin su haramun ne muqatil ibn muqatil binnan imam muqatil binnan abu hayyan da yazo cikin tafsirin sabahar al-muhit da yazo a wajen wala tabarajan tabaraj zahiratul ula to sai kawo maganar muqatil bin suleiman yace abinda ake nufi da tabarruji shine mace ta saka wani gele ta rufe bangaren wuyanta amma kuma bata kaman rike shi da wani abu ba wanda zai iya budewa ma'ana gashi ta rufe wuyanta ko ta rufe kirjinta amma da wani abin da idan iska zai iya dauki wannan abu yace to wannan shine abinda ake cewa an hana matan musulmi su yi tabarruji ko fita irin ta jahiliya ta farko wani malami da yazo yana lacca akan wannan sai yake cewa to kaga abinda matan mu suke a halin yanzu kaga kirjin mace waje da matsanta waje yace wallahi ko a jahiliya Abu Jahal bai da matan su yi wannan ba Abu Lahab wanda Allah ya tabbata yada Abi Lahabin wata Allah ya tsine ma Abu Jahal to amma ko a jahiliyarsa bai yadda matan su fita da matsan su a waje kirjin su a waje ana kallon dunin hasin nasu ba to yanzu dan Allah mu wani irin musulunci muke in ya zama na Ummu Salama Allah ya kara mata yadda lokacin da Manzo Alaihi Sallam yake magana hijabin da mata za su yi yake cewa su ja abin da yake kaman tsawon zira'i wato abin nan dani daya a ƙasa sai Ummu Salama ta ce Manzo Allah idan abin da mace za ta ja dani daya ne ai za ta yayi al'aurata a ganta sai Manzo Allah ya ce to su ja zira'i daya su tsaya daga haka mu duba ummatul mu'minin in dai sarki ne da bin Allah kace matan Manzo Allah sai ka tsaya a nan to amma suna ganin ma su fitar da abinda in abinda yake jan kasa dani dai ne kamar tsara suke ya za su in sun zo sun ga irin rayuwar da muke wallahi wannan abun wajibi ne duk wani uba wanda yake jin cewa zai amsa tambayar Allah gobe alkiyama to ya hana yassa mace idan tayi aure irin wannan rashin mutuncin da ake yi a zo a yi ta kuɗe ɗaya ne ya laifi 10 da 20 ga kashe kuɗi ai almubazzaranci kuma abinda za a yi na sabon Allah ne ta kuɗe tsakanin maza da mata da bayyana adan ita wannan amaryar kuma ka ga man waiso ake haifi aya masu mutunci waiso ake a yi zamantakewa ta musulunci wanda tun a neman auren shimfidar sa da kuma karshen sa duk an rushe abubuwa masu muhimmanci saboda ka lalle ne mu sani Manzo Alaihi Sallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma na tabbata su masu wancan bar gurbin addini za su yi mana dariya so ga cewa mu muke tutiya cewa mu musulmi muna da wani saiti addinin mu yanzu gashi mun kwaikwayo abubuwa a wajen su zaka ga cewa wata al'ada da ake yi na an tashi an yi daurin aure na wayancan masu wancan addinin daban sai a jero motoci a saka wayansu kyallaye da balambalan ana yawo a gari to waye sai ga ƴaƴan musulmi su ma suna irin wannan saboda haka yanda suke wannan zagaye garin da wannan abubuwan akalla manzo Allah ya ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum duk mutumin da yake kamanceceniya da wayansu mutane to shi ma dan cikin su ne meye kudabare romansa menene musulmi ya rasa anasa addinin har zai kwaikwayon wayansu wanda suke magauta addinin sa duk wanda kake aro wajen sa shine a gaba kuma kai ne ainihin kuma da baya duk wanda zai wo aro shine ya nuna cewa ni ba ni da kamala sai dai ne kamala da kamalan wani saboda haka mu sani wannan abun ba zai haifar mana yaya masu idanu ba wannan shine abin da muke gani ba mu sanya gaba za ta yi ba a ce ƴaƴan musulmi sun kai suna irin wannan kuma wani ma wallahi sai ka samu iyayen za su cika bayan kudi a je a kama wannan wurin na fitsara na rashin mutunci ai wannan ainihin fitar da dukkan wani muhasin wanda yake na ainihin ita amariyar da wanda zai kuma wallahi rawa ta rashin mutunci kaga matan aure sun je suna kada kugu suna abubuwan da kamar na faɗa wanda ba musulmi ba mai mutunci bai kamata a ga yi wannan abin nan tana kai da Allah ya ba addinin musulunci yayi ma kyautar musuluncin da wani yana cikin arnanci Allah zabe ka kaman wato tumu a cikin hatsi Allah ya ma kyautar addinin musulunci kuma wannan shine abin da za a yi ma Allah godiya to mu sani cewa wallahi duk wanda yake so auren nan yayi albarka ya samu zuriya ta kwarai wanda in ya mutu za su yi masa addu'a Allah ya ji kansa da gafara su dinga tuna shi suna masa abin da zai kai masa ladan kabari to ya zama daga farkon auren nan zuwa ƙarshen sa dokokin Allah ake bi amma ina tabbatar mana idan muka bari ayyan mu suka ci gaba da irin wannan tarurrukan na rashin mutunci to wallahi da wahala mu samu ayyan masu tarbiya da wahala kun bala'o'i da zinace ya zama ainihin sun bar wannan al'umma domin wani tun a wannan taruwar da za a yi kidan zai nuna masa to wance dama kana ganin ta kila a cikin kyakkyawan yanayi baka sanya take ba anan wani kawai dama zai ga waccan kila abokin tafiya ce shi dan ya ra'ayta masa kai wani mutum anan za a iya hada wani connection na rashin mutunci bayan an gama wannan kuma aje ayi abin ta kai sai zaka dinga ji abu marasa dadi matan auren ne zawarawan ne ƴan matan ne zinaci zinacen anai kuma irin wannan hado da rashin mutunci duk anan ainihi ake samu lafi su irin wannan abubuwa saboda kai ina nasiha ga iyaye bangaren maza da bangaren mata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala dokar Allah ba ta canzawa saboda canzawar zamani kuma bamu da amsa da zan fada ma Allah gobe alkiyama bari ayi mu suna wannan da izinin mu da lafisi mu da yarjewa mu su irin waɗannan abubuwa a matsayin su na wanda alkalami ya hau kansu mu ji tsoron Allah idan muna so Allah ya tausaya mana mu samu kyakkyawan yanayi muna fata Allah shirya mai samu dace
masha Allah ba tsoraro kada amanta ana tare da shirin fatawa kai bai daga tashar radio jigawa tare da babban malamin mu a Sheikh Malam Nasir Yahaya kuma yadda aka saba kuma muka fada da zuwa akwai lambobin waya guda biyu akwai 08070758522 ko sai a turo sakonni a rubuce sai kuma wacce idan an jima za mu bude layi 07033975758 za mu tashi akan tambayar da ta fito daga wajen malama Binta Adamu birnin Kudu a nan jihar Jigawa wacce take cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma akar muka Allah ko menene ingancin hadisin da yake cewa idan mace ta kammala jinin al'ada sai ta tsaye kanta daga Binta Adamu birnin Kudu
to akwai hadisin na Aisha ko kuma hadisin na Ummu Salama da gara musu yadda ga baki daya abinda malamai suka fada a wannan gabar cewa ya danganci yawan gashin mace ko kuma karancin gashin ta idan mace ya zama gashin ta yana da yawan gaske yanda ruwa ba zai iya ratsa shi ba a lokacin da ya zama ta tashi wanka bayan ta kammala jinin al'ada to lalle wannan mace ta tsefe ya nufin wannan gashi nata amma muddin ruwa zai iya ratsawa ko ina to wannan ba wai wajibi bane sai ta tsefe gashin ta wasu malamai suka raba biyu suka ce akwai banbanci tsakanin wankan janaba da kuma wanka na haila suka ce idan wankan haila ne da wankan nifasi ta tsefe amma idan wanka ne wanda yake na janaba ba sai ta tsefe gashin ta ba amma dai fatawa mafi inganci da dacewa shine muddin ruwa zai ratsa wannan gashi na ta idan ta bubbuga ta wanki ko ina to ba wajibi bane ba sai ta tsefe kanta lokacin wankan haila amma dai umarnin bai wuce mustahabi ba wannan shine ainihin mazakaitar fatawa dangane da wannan
insha Allah sai kuma na tambayar gaba wadda take cewa akar makalla ko menene hukunci ga wanda ya sadu da mace kafin su yi aure kuma idan sun yi auren menene hukuncin wannan aure nasu daga Badano Kubau a jihar Kaduna
to amma zalisu irin wannan abubuwa da muka yi shimfiɗa a kai wannan sakaci na iyaye da ake barin ƴaƴa ba linzami ba wani sai ta dushe yake kawo irin wannan abubuwan da yawa yanzu zaka ga akwai magidantan da ƴaƴansu ba su da wani limit na lokacin fara zance da kuma kammala shi akwai mai gidan da kawai zai iya ce mai yasa in kun gama kawai ki rufe gidan
mun asali din kaya.
To kamar yadda muka faɗa irin wannan abuwa suna da alaka da sakacin iyaye wanda zaka ga man salis wani neman aure kawai ya fara an amince cewa zai aure wanci amma zai iya daukar ta ma daga wani gari zuwa wani gari ya dauke ta daga wata unguwa zuwa wata unguwa za ta iya zuwa ta same shi zai iya zuwa ya same ta su fita a lokacin da su ga dama to kaga wannan abin mamaki bane ba a ce irin wannan abubuwa marasa kyau sun faru to amma dai inda aka ce wannan ma ya riga ya faru to na farko su nemi gafara Allah wato za ka ga man salisu su abin da yake damun masu wannan ba wai laifin sun yi zina ba a'a yanzu aure zai iya kasancewa tsakaninsu ko kuma zai kasancewa ba ma'ana wancan fasikancin bai daga cikin abin da suke tunani to mu sani cewa duk laifin da addinin musulunci zai iya cewa a kashe wanda yayi wannan ba karamin laifi bane mun tabbatar da cewa duk mutumin da ya taba yin aure namiji ko mace ya taba yin aure kuma ya zina idan an kai shi kotun musulunci za a ce ai masa haddi ne na kisa wanda bai taba aure ba namiji ko mace shine za a ce ai masa bulala dari to duk da dai wannan mun sababa wani laifi da ya gagara Allah ya gafarta ba muddin ya nemi gafara Allah to wani abin da muke musu nasiha su nemi gafara Allah neman gafara ba na lokaci daya ba na iya rayuwarsu amma magana aure auren su yana nan babu wani zina da mutum zai da wata mace a ce kuma aure ya haramta tsakaninsu muddin dai dama mace ce wadda aure ya halatta tsakaninsu to mai risala mai na cewa la ya harumu bi zina halalun babu wani abu na halak ma'ana matar da ya halatta mutum ya aure kuma ce zina ta haramta musu ya aure ta su nemi gafara Allah kuma idan sun yi aure auren su yana nan
tambayar gaba ta fito daga wajen maman Ummi Azai sanan dutse wadda take cewa akar makalla ko menene hukuncin irin matan da suke yin jini na al'ada sun biyu ko sun uku a wata guda daya
to muddin dai yana nan da sifar sa ta jinin al'ada akwai wanda zai iya wa kaga cewa ta yi a farkon wata kuma sannan ta yi a ƙarshen wata akwai sabanin malamai dangane da mudda ko kuma tazara da ya kamata a samu tsakanin jini biyu malikawa suna ganin dole ne a sami akalla kwana 15 tsakanin jini na farko da wanda zai biyo bayansa wanda ba wai nasi ne na hadisi ya iyakace wannan ba abin da dai malamai kawai suke cewa in ya zama wannan jinin ya cika duka sifofi da aka sani na jinin al'ada kasancewarsa yana da duhu-duhu yana da bashi-bashi yana da midimi yana tunkuɗe juna a lokacin fita to wannan jini ne wanda yake nufin na al'ada za ta iya yiwuwa ta yi a farkon wata kuma ta yi a ƙarshen wata
sai kuma tambayar gaba wacce ta fito daga wajen Malam Mustapha Shehu Dan Baduku Garkin Dirani yake cewa kar makalla wacce hanya musulunci ya tanadar domin neman aure tun daga farko
to neman aure a musulunci kamar da yadda muka sani na farko an ba dan adam dama ya nemi aure in mace ce bazawara na farko ya zama ta cika iddarta na farko mun sani mutum ba zai nemi auren matar aure ba wanda ke karkashin igiyar wani haramun ne wani yana so aure ta sannan matar da take cikin iddar da bata kammala ba mutum ba zai zo wato ainihin ya ce yana neman ta cikin wannan idda ba Allah ya riga ya hana wannan walakin la tu'iduna sirna illa an taqulu qawlan ma'rufa ba za ku yi alƙawari da mata kuna son su aure ba lokacin da suke idda iddan nan ko ta saki ko ta rasuwa miji to wannan sai dai Hausa suka ce jirwaye da kaban wanka kaman da laki ta qawlan ma'rufa misali ya halatta matar da ko suka rabu da mijinta ko mijinta ya rasu ila wani yana da shawarawaranta ya zo yi mata taziya to Allah ya ji kanwa ne Allah ya fi masa Allah sa ya huta ko kuma a wanta ce kin rabu da mijinki to ina san masu kyakkyawan hali irin naki Allah ba zai tozarta su za ki ga da kin gama idda in Allah so sai kawo miki mutumin kirki to wannan sunan sa kaman jirwaye da kaman ka saboda haka dai mutum zai nemi auren ko dai budurwa wanda babu igiyar kowa akan ta ko kuma bazawarar da ta riga ta cika idda abu na biyu Allah subhanahu wataala ya fankihuhunna bi idni ahlihinna ana yin aure da izinin wanda suke wato waliyai duk lokacin da mutum yake son neman aure na farko ya nemo izini daga wajen babanta ko wanda yake waliyinta kila wanta ne waliyinta ko magida danta ne waliyinta kuma duk dai wanda zai mata walitaka ma'ana ya zama an samu izini an samu lasisi wanda zai bada damar haduwa da tattaunawa sana'a dinin musulunci bai da aike bantuwa tsakanin mai neman aure da wacce ake neman aure ba kebantuwar da a iya samun shakku a wannan kebantuwar kamar yadda na faɗa akwai wanda za ka ga cewa sun zo suna zance a cikin soran da babu haske wani ma dauki wata yarinya daga wata unguwa zuwa wata unguwa idan a gidan su ne iyayen su ce kawai in kun tashi kya rufe gida a kai karfe 11 12 wani ma wuce haka to duk wani ya saba ma addini ma'ana yi neman auren da izinin su wali ma'ana su suka bada dama aka fara wannan neman aure kuma ita ya zama wacce za a nema auren ne kuma shi wanda ya cancanta shi kansa ya auren ne ko kuma wanda izini ya kasance daga iyayensa idan yaro ne wanda misali kan bai mallaki gudanarwarsa ba saboda haka dai neman aure ana yin sa ne a bisa tsarin da bai saba ma shari'a ba abinda malamai suka ce ba za ka bada wata siga ka ce dole kwaya ɗaya ita ce za a yi ba a'a kawai dai a kauce ma duk abin da addinin musulunci ya hana idan kauce ma dukkan abin da musulunci ya hana to duk wani abu da aka yi kuma sunan sadara wajen wannan neman auren za mu ga bangaren mu'amala Allah subhanahu wata'ala sai ya haramta wa'insu abubuwa ka dauki neman aure ka dauki kasuwanci ka dauki jingina ka dauki rance ka dauki aro ka dauki duk irin wannan to abubuwan da musulunci hana kawai su ake kauce mawa duk abin da musulunci bai ce banda kaza ba to wani abu sunan sa ainihin halal wannan shine abin da ya kamata mu kula neman aure din
insha Allah sai kuma tambayar malam Ibrahim Haruna Kore wanda yake cewa akar makalla na ji kai bayani a cikin wani shirin ku da ya gabata akan rabon kwana na ma'aurata to malam idan al'adar garinmu ba a zuwa ɗakin wacce ta haihu ba kuma ba wai an yarjejeniya ne da matan ba menene hukuncin hakan daga Ibrahim Haruna Kore
wato Allah gafarta malam shi raba kwana tsakanin mata addinin musulunci ne ya tsara shi ba wai wata al'adar gari bace wanda mutum zai ce in naga dama in yi ko in ban ga dama ba in bari kawai abinda malamai suka ce kaifiyar rabon wannan shine kwa iya dauka abinda zai fi sauki misali ba wai a ce idan mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu zai raba kwana biyu tsakani ba duk abinda zai zauna shine su su yarjejeniya misali mutum mai mata hudu zai iya zauna shi da matarsa su yarjejeniya cewa to kawai kwana ɗaya dai zan dinga yi a ko ina shikenan in sun amince ya amince haka yayi sannan kuma sai iya cewa kwana biyu shi ma yayi sannan mai gida zai iya cewa to ni tsari na shine duk matar da nake bangaren ta ba ita ce za ta yi girki ba a wannan duk wanda nake bangaren ta kawai za ta yi wanka ta yi ado ta yi kwalliya ta huta a wannan wuni ba za ta yi girki misali yanzu mutum na da mata biyu kawai sai wannan tsarin yace to duk wanda nake bangaren ta ba ita ce za ta yi girki ba ita kawai za ta yi kwalliya ta ta huta wata a wannan wuni shikenan ba wai a ce shikenan ai dole wacce take girki shi miji yake bangaren ta ba wannan tsari babu laifi mai gida ya tsara shi da matansa to amma a raba kwana ya zama kowace tana da wani kwana sananne ta kamaime wannan wajibi ne mai gida ga cewa yayi kuma mun sha faɗa muna maimaitawa cewa shi wannan raba kwana ba ma'anarsa sai mu'amalan auratayya ta kasance ba sunan wannan kwana ɗaya da kewa shi ya sanya idan mace ta yi tafiya misali ta yi wata ɗaya wata biyu sati ɗaya sati biyu ba za ta zo ta ce to ai ni kwanakin da nayi ba na nan ba sai an rama mu a'a dama ɗaya da kewa ne idan kina nan tunda ba ki nan kuma wannan haƙƙi na ki ya riga ya saraya to saboda haka ko jinin al'ada mace take ko jinin haihuwa ya zama yana fena tare da ita to tana da wannan haƙƙin idan shi mai gidan ɗakunan sai yake bi to tana da wannan haƙƙi ya je ɗakin ta ya kwana idan su suke zuwa turakarsa to har yanzu dai suna da wannan haƙƙi zuwa turakarsa sai idan ita mai jinin al'adar ta ce ita ta riga ta yafe ba sai ya zo ba je ka ɗakin wance idan su uku ne ko su hudu in ta ga dama ta yi ta ayi ne ta sai ka je ɗakin wance in ta ga dama ta sai ka je ɗakin da ka ga dama to saboda haka wannan kuma ya zama shi a hannunsa ne sai inda ya ga dama ya in ma ta yi nassi ta ce ɗakin wance za ka je to yanzu haƙƙin ta ne ta ba wance dole ɗakin wancen za ka je to amma ba zai yiwu miji ya ce ai ne tunda tana jinin al'ada ko jinin haihuwa ba zan je ɗakin ta ba a wannan ɗaya ba kewar haƙƙi ne nata wanda dole sai ka yi mata sai rage ta sai ta yafe wa mutum
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malam Aliyu Kila wanda yake cewa ina so malam ya mini karin haske akan yadda ake sallar mamaci
to sallar mamaci kamar yadda muka sani cewa sunanta addu'a kuma kabarbare ne guda hudu za mu ga kamar su mazhabar da muka fi sabawa ta malikiya an nuna cewa bayan kabbara ta farko da kabbara ta biyu da kabbara ta uku za a yi addu'a duka za a yi hamdala a salati a addu'a ga shi wannan mamaci ko mamaciya ko mamata wanda za a jira a yi musu wannan sallah saboda kuma ana bayan duk wannan kabarbari akwai gode ma Allah da yin addu'a ga mamaci in ya so bayan kabbara ta hudu kuma a yi addu'a ga sauran mamata da kuma wanda suka halarta wannan sallah mazan su da matan su to amma zamu ga abinda mafi yawan hadisi suka nuna ko kuma ma'aikin sahabbai su kansu wanda su koya daga manzo alaihi salam shine bayan kabbara ta farko a karanta Fatiha sannan kuma ainihin a dora wani abu na daga sura akwai hadisin Anas dan Malik da wanda daga cikin sahabbai su har ma sai su dan bayyana dan aji ma'ana aji sahabi ya karanta Fatiha na kusa da shi suna jin cewa Fatiha yake karantawa sannan ya dora sura bayan kabbara ta biyu ay salati na Ibrahimiya bayan kabbara ta uku shine ayi addu'a ga shi wannan mamaci to bayan kabbara ta hudu limami yana da zabi in kaga dama a matsayin ka na limami kana yin kabbara ta hudu ba kawai shikenan sai ka sallame in kaga dama kuma to sai kai addu'a da sauran mamata da kuma wanda suka halalto Allahumma ghafir li hadirina wa ghaibina wa dhukurna wa unthana hadda zuwa ainihin karshen addu'a to wannan dai a takeice shine kaifiyayi wa mamaci sallah kuma kamar yadda malamai suka nuna cewa idan da mutum zai zo a makare idan tsire masa da kabbara daya ko kabbara biyu ko ma uku to dayan biyu ko dai idan ya fahimci idan al'adar su idan an yi wa gawa sallah to ba dinda nake dauki wannan gawar ba ana dan bada minti uku hudu biyar sana dauke to shi ma mu da ka tsire masa ya samu ya ka'iya ciko wannan kabbara bare tare da addu'o'in in kuma yana ganin ba za a iya jinkirtawa ba to ya jiro kabarbarin koda babu addu'a tsakanin su ma'ana kila ya samu kabbara biyu to sai limami ya sallame to idan babu dama da zai addu'a kawai sai ya ce Allahu akbar sai ya saki ta Allahu akbar sannan sai ya sallame in kuma zai iya samun saka addu'o'i tsakanin kabarbarin to ainihin zai yi wannan din
sai tambayar gaba yana cewa Allah ya rahmata malam naga wasu suna tara mutane ranar 10 ga watan Rabiul Awwal na kowace shekara sai su dauko alqur'ani waye za su duba su ga abin da zai wato su ga abin da za a yi a shekarar shin ina da hukuncin yin hakan daga Ahmad Suleiman kunna shu andariya
hukuncin wannan shine haramun ne ya duba ce ita dai duba kuma haramun ne wato daga cikin abin da ake rudar jahilai sai ga an ce ai shi duba sawai da qur'ani yake sai ga an dauko qur'ani an bude shi wani sai ya rufe idan sa wai shafin da aka fara budowa sai a dora hannu akan aya sai aga cewa ayar da aka dora hannu akai menene take nunawa saboda haka idan aga wata aya ta rahama aya ta tausayi aya take maganar sifofin yan aljanna sauran su shikenan sai ya zama idan an yi wata fasara makamancin wani idan kuma aka dora hannu akan wata aya wadda tana maganar azaba ko tabewa ko wata firgita to nan ma kuma sai a nuna cewa ita shekaran da za a shigo kaza kaza saboda haka wannan da gaskiya haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne domin sunan wannan duba ba wanda ya sai san cewa me za a yi gobe sai Allah subhanahu wataala don mutumin da zace zai yi duba wai ya san cewa shekara mai zuwa za a yi kaza za a yi kaza to tabbatar da cewa ko da qur'ani yayi ko da wasu kalmomi ma na zikirin Allah yayi ya ta shi da hailala yake yi ko da kabarbari yake yi ko ya shi da salatin annabi yake duk wannan sunan sa duba kuma haramun ne addinin musulunci bai yadda da wannan ba
sai kuma tambayar malama Fatima Abubakar ga Chakko a jihar Kano wacce take cewa Alga Fatima malam menene matsayin kungiya a musulunci kuma kungiya ta addini ko ta ma'aikata za ta iya yin zanga zanga domin neman wani haki daga Fatima Abubakar ga Chakko
to ita kungiya bukata take sawa a yi ta idan akwai bukata da za ta sa a yi kungiya ba za mu ce kungiya ta zama laifi ba misali yanzu a ce wayansu mutane suna wani gari ko wata ƙasa kuma gile suna da wasu ayyuka da suke yi domin su samu haɗin kai da kuma sanin junan su babu laifi su yi kungiya da sunan wannan aiki nasu ko da wannan sana'a ta su misali wannan ba laifi su kai ba haka nan shi ma misali a addinance babu laifi dan a ce an yi wata kungiya an sanya mata suna kaza ma'ana sunan aikin da za ta yi wannan ba laifi bane ba amma kawai abin da ba daidai ba akwai banci tsakanin kungiya da kungiyanci kungiyanci shine ba daidai ba mutum yace kawai duk wani wanda bai cikin kungiyar sa to wannan mutum ba daidai yake ba to wannan kuma abin da yashi ma ba daidai bane ba zai yi wa mutum yana tafiya akan alkitabu was sunna kun bai yi da awar wata kungiya ba bai jingina zuwa ga wata kungiya ba kai saka ce wannan mutum ba daidai yake ba tunda bai shiga kungiya kaza ba ko bai shiga dariqa kaza ba amma ita kankin kanta ai kungiya domin wasu ayyuka na addini musan wani malami da yace an yi abinda ba daidai ba amma kungiyanci ka dauka sai dan kungiya kashi kadai ne mutumin kirki to wannan gaskiya ba daidai bane ba me ya gaba tambayar sa
na'am batun kungiya za iya zanga zanga domin
to zanga zanga din kuma mu sani cewa gaskiya ba tsarin addinin musulunci bane malamai sun sha ja mana kunnuwa idan muka duba duk zanga 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 da ake a cikin zanga zanga 10 20 50 100 da ake da wahala ka ji an yi kwaya biyu an wanye su lafiya ba a lalata dukiyoyin mutane ba ba a zubar da jina ne ba ba wani ta'addanci ba kaga an zo an yi zanga zanga an dauki taya an kona ta akan kwalta kwaltan nan karshe wanda ake zanga zangan nan saboda su ma wani ma sai shekara bai bi wannan hanyar ba mu dai din nan ta da kawo mu ne muke mora wannan abu sai a zo a lalata a zo a fasa shaguna wasu dama barayi ne a zo a lalata wani abu wai mallaka gwamnati ne wanda gwamnati ta yi wani abu ma gida saboda al'umma wala alla ko gwamna ko shugaban kasa ko chairman ba wai lalle bane a ce iya mulki su ma sun amfana da wannan abin da aka lalata mu ne talakawa mu ne muke mura wannan shi yasa zaka ga cewa kasashen da ma suka dauki zanga zangan wani abin kirki wanda suka tsuguna suka haife ta zaka suna yin zanga zanga mai tsafta su dauki kwalaye da takaddu su rubuta manufofin su kuma sai sun je gun hukuma sun san da ita ma ta ba su lasisi za su yi zanga zanga ta lumana abinda za su yi kawai su zagaye tituna su daga wannan kwalaye su nuna wa duniya ga bukatun da muke so a yi ko ga abin da ba ma so sai ka ji sun yi sun gama ko kuda ba a kashe ba to amma mu an ce za a yi zanga zanga to ko wanda sanin dama cewa akwai baragurbi akwai barayi wanda dama suna so su fake da wannan ya zama su sun yi abin da ba daidai ba shi yasa babu wani malami mai hankali musamman a kasar mu ta Najeriya da zai nuna halaccin yin zanga zanga saboda abin da take haifarwa wanda ai nufin baya haifar da dama ido
masha Allah ba sauraro kamar da muke alƙawari yanzu za mu bude layi domin daukar wayar ku kai tsaye a wannan layi 07-07-339-57-58 da fatan za a dinga yin tambayoyin masu ma'ana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Malam barka da yamma.
To malam yana jinka da wa muke magana?
Muhammad dai daga nan kwaima.
To bismillah.
Yawa to malam sai ta tambaya ta idan ce a iyalan gidan manzo Allah musamman matansa.
Na'am.
Yawa ni gaba ɗaya ina san sa amma kuma soyayyar da nake musu dai inda na kusan nana Khadija akan dukkanin sauran inda nake tambayar malam wannan soyayyar da nake biki ta zata akai akwai wani laifi saboda na ji wasu malamai suna cewa kamar manzo Allah ya ce ya fi sanna na Aisha akan dukkanin sauran matansa.
To mun gode.
To ba za mu ce ka yi laifi ba lokacin da ka ce ka fi sanna na Khadija musamman na Khadija idan muka duba bata hada zamani da na Aisha ba Allah gara mata yadda akwai hadisin Amr ibn al-As lokacin da aka je yakin Badr musarik yake cewa sai tambaye manzo Alaihi salam nake ta yaba aikin Allah wa kafi so a cikin al'ummarka ko a cikin mutananka sai yace nafi son Aisha sai yace to wa kafi so kuma a cikin maza sai yace babanta sannan wa sai yace sai ambaci Umar daga nan sai ambaci wayan su madaje to malamai suna cewa daga cikin nuna soyayya ga manzo Alaihi salatu wasalam to ka fi son abin da yafi so kun ga sayyidina Umar saboda su ne karshe sabai a wajen kaunan manzo Alaihi salam sayyidina Umar ko wani abu ya raba kamar yadda tarihi yake nunawa yakan fifita Usama dan Zaidu akan dan cikin sa Abdullahi dan Umar an ce akwai lokacin da yayi rabo irin wannan ya ba dan sa abinda bai kai abinda ya ba Usama ba Abdullahi da ba da sai ya mai fina me yasa ko da shi sai ka fifita Usama a kaina sai ce ai saboda Usama yafi soyuwa a wajen manzon Allah sama da yadda kai manzon Allah ke son ka kaman yanda baban Usama shine Zaidu manzon Allah yafi son sama da yadda ke son babanka to shi yasa nake fifita abinda manzon Allah yafi so sai na Abubakar shi da kansa yana cewa wallahi dangin manzo alayhi salam su suka fi soyuwa a waje na in sadar da zumuncin su sama da ni zumunci na to kenan nana Aisha bat hada lokaci da nana Khadija ba ballantana mu ce ai manzon Allah ya fi san nana Aisha sama da nana Khadija lokacin da manzon Allah ke wannan magana nana Khadija ta riga ta koma ga Allah bal bayan rasuwar nana Khadija manzon Allah ma nana Sauda ya aura bayan ya aure nana Sauda ani fi sannan kuma abin da suka dawo Madina bayan auren nana Sauda aka aure nana Aisha saboda haka dai dan ka ce ka fi san nana Khadija ba za mu ce kai laifi ba
na'am assalamu alaikum
alaikum salam
da muke magana
an kai mun kuna magana da anguwa daga nan kakiya ni karamar hukumar kyawa
to bismillah malami da jinka
ina muku fata an kai ne kuma mun da jin dadin shi yake yau
na'am
adalla mun gode
to malam ai mun so da kai tambaya yawa saboda lokaci ba mun gode sai wani lokaci muna fatan jin tambayar daga gari
to madalla yawa da wadalla
da fatan masu sauraro kamar yadda aka ji za su dinga barin waɗanda suke da tambaya din su yi saboda yanayi na lokaci. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Da muke magana.
Malam Shaya Salisu da Abu Bakar da
Yamma. Masha Allah wa yake layi.
Sai da raka ji da kwamar Mali a da zai.
To bismillah malam yana jinka.
Ani kira nake ga malam ya dan yi wa mana nasiha musamman ga shugabannin mahallin da ake ciki a yau. Da kuma su sauran mabiya da kare haƙƙoƙi da kuma halin da ake ciki a yau ne shi ne abin da nake so malai mana shi a yau.
To, mun gode. Alaikum salam wa rahmatullah.
To, malam Kwamaratu Mahdi ina ga nasiha a kan shugabanni da wanda ake shugabanta duk abin da za a faɗa bai wuce ainihin maimaitawa ba. Daga cikin abin da kullum ake maimaita musu shugabanni su yi ƙoƙarin abin da zai zama tausayi da saka mabiya a cikin kyakkyawan yanayi. Manzo Alaihi Salatu Wassalam addu'a ya wuce take gamammiya tun daga lokacin da wannan addu'a za ta dangana da tashin alkiyama. Manzo Allah yake cewa ya Allah duk wanda ya jibanci wani abu na daga al'amarin al'ummata sai ya tausaya musu ya Allah shi ma ka tausaya masa. Yace ya Allah duk wanda ya jibanci wani abu daga jagorancin al'ummata sai ya takura musu to Allah kai ma ka takura masa. Kuma ya kai dan uwa Kwamaratu Mahdi kada ka dauka wannan addu'ar ka wato ka dauka ta wuce ka kai ma. Kai ma yanzu gina matsayinka na magidanci akwai matanka akwai yayanka wanda kuma kai ma shugaba ne a wajen su. Saboda ka dole ne ya zamo ka tausaya musu in Allah ya buɗa ma ka yalwata musu duk wani abin da zai zama hutu ne da kwanciyar hankali kaga cewa ya nufin kai musu dan so da yawa shi wannan hadisi sai mu wulla shi zuwa ga gidan shugaban kasa ko gwamna ko ciyaman ko ai nufin wani daga cikin sarakuna ko hakimai a'a wannan ka soma kai da kanka dan cewa duk wanda ya jibinci wani abu to kaga kai ina matsayinka ne mai mata da yaya lalle ka jibinci jagorancin matanka da yayanka kuma wannan addu'a tana nan za ta yi aiki a kanka in ka tausaya musu Allah zai tausaya maka in ka takura musu kuma Allah zai takura maka saboda kullum abin da muke fada wa shugabanni su sani cewa shi shugabancin nan wahala ne shugabancin nan kayan nauyi ne shugabancin nan mas'uliyya ce wacce take ba karama ba za ka ga cewa mutum tun ma bai gama ba wani zai shiga damuwa Allah akwai ma wanda suke da nasarin da ba su yi ba mutumin da yake tuna lahirarsa ya ga cewa mutane ne ɗaruruwa miliyoyi dubunnai wanda Allah sai ya tambaye shi dangane da al'amarin su saboda haka mu kuma abin da yake kan mu mu dinga yi musu addu'a ta alkhairi Allah ya shirya su ya rigo da hannayensu ya dora su akan daidai kamar yadda su muke da haƙi akan su su ma suna da haƙi akan mu in mun kalle namu haƙoƙin akan su to mu dinga kallon kuma nasu haƙoƙin mu ma akan mu wannan zai sa ainihin ya zama an gode tare da zai tare.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da muke magana. To bismillah malam ina jinka.
Na'am. Ita ce. Yaya kan kin ya ba ka bashi baro ko lokacin ya zo. Ka kai idan kuma na lokacin bai zo ba ka zai lokacin da bai zo ba ka kai ba akwai da shi ne.
To, kan makalla ka fahimci dai.
Ban ji ta bai ta.
Yace wai kamar mutum ya karɓi bashi illa dai akar muka Allah ka dan maimaita tambayar na ni ma ina tantamar fahimtar da
ba rubuta ba
aka bada bashi ba a rubuta ba
yawa har aka kai wannan lokaci da aka alƙawari misali kamar mai albashi
na'am
sai ba da bashi ba a rubuta ba to a lokacin albashi ya kai sai bayar idan kuma lokacin da bai kai bai sai bayani akwai laifi da lokacin ya kai
to ma'ana kenan inda lokacin ya kai inda bai kai kuɗin ba kenan
To Allah subhanahu wa ta'ala kirai masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu ya ku masu imani idan kuka yi wata mu'amala ta bashi ya zuwa wani lokaci sananne sai ku rubuta duk malamai da zaka gani mafi yawan jamhurin malamai sun ce rubuta bashi wato anfin ba wai wajibi bane ba mustahabbi ne zama an rubuta shi wannan bashi to idan ya zama an rubuta an ce za a biya farkon wata kaza ko ƙarshen wata kaza to wajibi ne muddin mutum yana da wannan abin ya biya saboda hadisi ya ce matsalul ghani zulmun taurin bashin mawadaci zalunci ne ina za a gane cewa mutum yayi taurin bashi ya za a ce ana bin mutum naira 500 kuma shi yanzu ya wayi gari da 1000 kuma 500 ta ishe shi wannan bukatun nasa na yau to zai biya wacin 500 domin karshe shi wanda yake bin ka wannan 500 din shi bai wayi gari da abin da zai hidimta ma iyalin sa na abinci a wannan wurin ba to kenan yanzu bayan bukatar ka kai raran abin da zaka sauki wancan nauyi to idan kuma ya zama cewa ba a yi ajali ba kaman yanda galibi yanzu muke yi kawai sai a bada bashi a ce sai an samu to daga nan da ka samu din shi ma wajibi ne mutum ya ga cewa ainihin ya biya kuma amma idan ya zama an bayar da bashi ya zama lokaci yayi amma kun babu abin biya Allah ce wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisara ko ila maisara idan shi mutumin da ya karbi bashi ya zama mutum ne wanda yake a cikin matsuwa a cikin takura ma'ana ya alƙawarin karshen watan nan sai ta zo bai samu wannan kuɗi ba ko kuma a yana samun kuɗin sai wata waƙiya ta fada kansu ya zama ba zai iya biya ba Allah sai yake tato shi wanda yake min bashin ya saurara masa har zuwa lokacin da Allah ya kawo masa yalwa saboda haka dai ko ba a rubuta ba idan an samu to wajibi ne a ga cewa an sauke nauyi an biya
na'am assalamu alaikum
assalamu
muke magana
da dawo jama'ar
to malam da jama'ar bismillah
ni tambaya ta ga malam
na'am
mutum yana kallar magana haka to kuma sai aka samu matsala kai rasarwa ina nufin mutum ya tashi ai zai kai ta bayyane to ai aka yi a surace kai aka kai ka daya sai aka gane an yi rasarwa
to mun gode
to bayyanawa a wajen bayyanawa da kuma boyewa a wajen boyewa sunna ce mu mazhabar da muka fi sabawa ne ta mazhabar malikiya suna ganin idan mutum ya bayyana a wajen boyewa to yayi kare domin bayyanawa da tsayawa domin bayyanawa sunnoni guda biyu kenan misali yanzu mutum ya zo yana sallah azhar maimakon yin fatiha da sura a boye sai yi fatiha da sura a bayyane ko kuma yayi fatiha a boye sai yi sura a bayyane kuma sai da ya duka sannan sai ya tuna to ashe ni na bayyana inda bai kamata in bayyana ba to su malikawa suna ganin a wannan hali mutum ya kammala sallar sai yayi ba adi domin yayi kare idan kuma misali kamar a sallar magriba ce da ya fada raka a farko mutum ma sai ya karatu gabaki daya ainihin a boye baye la'akari ba bai ankara ba sai da ya dago da garko sai gana shi a boye nayi to anan shi ma yayi rage sai yayi kabali to wannan gaskiya shine ra'ayin malikawa tare da cewa akwai malamai da dama da suke cewa bayyanawa a wajen boyewa ko boyewa a wajen bayyanawa bai daga cikin abin da zai wajabta kabali ko ba'adi mutumin da in dai ka karanta fatiha da suran ba wai baka yi su ba in dai kamata ka bayyana ne kawai shikenan sai ka manta sai ka boye su baka bayyana ba sai da ka duka sai ka zama shikenan in ka gama sallah ka ba wani kabali ba ba'adi
na'am assalamu alaikum lafiya lau da muke magana to bismillah da malam ya ce
tambaya ta ne shi mana tare da soyayya to mana soyayya da shi sai magana aure ya uwa shi suka hana shi shi kuma ya ce ba zai rabu da ni ba shi ne yake mana bani neman karin bayani akan duk abin da bai azan wata shi kuma sai mu jira zan tabo ni kuma a gidan mu an hana shi zuwa waje amma zai je ne zuwa shi ne ke tambaya ni ba san ko ta kai ne jara shi da shi an gana ka da shi ne
to mun gode
na to Salisu wannan yana daga cikin kula-kulan da iyaye suka yi bangarori biyu za a zo a bari cewa sai soyayya ta yi nisa tsakanin saurayi da budurwa sannan kuma sai a zo a ce an hana shi ya ci gaba da nemanta ko a ce an hana ta saurare shi wanda tun karan farko kamar yadda wani ya tambaya kan ya ke neman aure cewa izini ake nema idan mutum ya zo neman izinin nan aka ma ji gaba a gamsu da shi ba to kawai sai a ba shi haƙuri a ce masa ya yi haƙuri kada ya ci gaba da zuwa ko kuma shi da yana so ya nemi aure ya nemi izinin iyayensa in sun hango babu nagarta sai su masa kawai ka bari insha Allah mu za mu duba maka wacce tafi dace kuma a nuna masa dalilai domin so da dama idan idan saurayi ya rufe yana son budurwa ko idan ta rufe tana son saurayi idan kawai aka ce su ne sanci juna ba wani dalili to za su ga cewa kawai ana so a cuta musu ne abinda ya kamata idan shi saurayin ne mai matsala iyaye su fito iyayenta suna mada to mu muka fi ki san ki aure a matsayin ki na yan mu mun fi son alkhairi gare ki saboda da ke so makanki to amma wancan da ke so ki aura kin ji illolinsa saboda haka muna tausaya miki idan kin aure shi saboda kaza da kaza na tabbatar a matsayin ta wacce akai mu wannan za ta ji cewa ba wai kin sa ake ba ita ake tausayi kar ta fada cikin wani mummunan yanayi haka nan idan ya zamo cewa shi din shi yake son ta iyaye za su faɗa masa illolinta da illolin gidansu na tabbatar in mai da'a ne ji wannan kai in ma mai hankali ne zaka ce ai ko bai da'a ba zai so kansa alkhairi to zai kokari ya kauce ma wannan amma a ce sai neman aure soyayya ta yi nisa haka kawai da rana zaka sai a ce kar ta sake saurararsa ko iyayensa su ce shi ma kai ya sake zuwa to wannan gaskiya ba daidai bane ba akwai nau'i na cutarwa ni abinda nake ba da shawara idan har irin wannan ta faru to aje ita yarinyar idan ita tana son yaron taga cewa tana son sa kuma an hana cewa ita ta saurare shi to kila akwai yayin iyayenta in ubanta ne ya hana akwai babban wansa ko ma kanin uba ko dai sauransu da zai ta kai wannan magana a cikin ladabi cewa to ita suna soyayya da wanda kuma tana son sa amma an hana ta ta saurare shi don Allah idan wata illa ce a faɗa mata in ta ji wannan illa daga nan ta daina zata ne saurara sai idan akai wannan shine masalinsa ana samun gap communication tsakanin yaya da iyaye haka kawai sai ga cewa ba a fahimtar juna ba a zaunawa a ji ra'ayoyin juna da buƙatun juna shi yasa ake samun irin wannan matsalolin amma idan za a zauna da yaya maza a faɗa musu irin wannan yaya mata ba za a samu wannan matsaloli ba so abin da ke ba da shawara ta kai wannan koki a wajen yan uwan iyayen nata ko wan uba ko kanin uba in yi so idan akwai wata illa aka faɗa mata shi kenan sai ta haƙuri kuma ta nemi zaɓin Allah a gaba.
Allah sa mu dace ma sauraro saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba za mu dakata da shirin sai dai za mu tunatar da lambar wayar da za a iya ci gaba da turo da tambayoyi a rubuce wato 0807-758-2298 a madadin ofishin gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar da yake ɗaukar nauyin zuwa shirin a kowane mako da kuma babban malaminmu da yake faman ɗawainiya a Sheikh Malam Nasiru Yahaya wanda ya samu rakiyar Malam Kamis da kuma Malam Rabiu kamar kowane lokaci sai Zainab je Ciroma da Sada da ku Salisu Sha'ib Dutse ke fatan mu kasance a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah.